ya ga kulluwa abun wannan tambayar yayi mini ita Allah mutum biyar a kofar shagon da nake din kuma wasu daga cikin su duk ma suna na nake to lallai idan baka sharrin dan shi a ba da tarihi in ka zo baka muqabala sai ya dauko maka wani tarihi can nesa har gengedi ya fara kama ka ba a zo kan mawdu'ur ra'isi ba yana tarihin nan yana kuka an cuci ahlul bait an yana gengeda kai haka sai kai kai baro kan baka hankali sai nace to kada su bata muku lokaci da tarihi amma abinda za ainihin ku ce musu tambaya za ku yi musu don ina cikin akidar shi'a limamin da yake raye a zamani zaka bautawa Allah da fatawar shi amma in ya mutu fatawar shi ta tashi aiki sabanin mu ahlus sunna kaga ko yanzu muna aiki da fatawar Imam Malik rahimahullah to shine sai nace sai ku ce musu ku tambayar da kuke musu a matsayin su na ƴan shi'a da suka taba bautawa Allah da fatawar Khomeini ga Khomeini nan kuma kafiri ne ina matsayin wannan ainihin ibada ta su to sai yace to ai kuma nake musu kafiri ne ba ni da hujja nace ai ni na san na taci dutse ne shi yasa nace a wasan jifa shine na je gida na dauko mishi littafin al-hukumatul islamiyya na Khomeini na budo mishi shafi na 52 na karanta mishi wannan gurin wallahi sai da na karanta mishi ma sannan na dauko mishi littattafai guda biyu waɗanda suka yi raddi akan wannan littafin na gabatar mishi na bude mishi shafin nace ga su tafi yana muna yaje suka yi muqabala kuma suka yi nasara ya dawo ya mun godiya cikakkiyar godiya alhamdulillah rabbil alamin to abin da yasa na faɗi wannan saboda larabawa suna cewa man kana baituhu fi zujaja fala yarmin nas bil hijara wanda yake da gida na gilas kada ya sake ai wasan jifa kai ya dau dutse jefi mutane in suka jeho shi ba zai ji da dadi ba to ash-shahid anan shine mutumin da zaka iya zuwa ka gayyato shi taro akan idan akwai wata matsala wadda kake son kai nasara akan ta ya halarto taron kai baka goyen baya in zaka je zaka yi muqabala zai baka littafi ya nuna maka abubuwa dan menene in ka ji yana yin wani abu wanda kun kira wannan abu da cewa bokanci ne dan rannan sun so su yi musu amma ba ni san jayya ne yasa na takaita magana ko rannan an samu wannan baban tuni da ya tashi daga nan Zaria yayi magana a jakan magori ya ce wannan abu ba daidai wannan abu da waɗannan suke yi bai daidai da irin yadda Annabi da Ibn Taymiyyah suka yi ba akwai bokanci a cikin nasu to tambayar da nake wa baban tuni da shi da makamancin shi ina muqabalar duk wanda yake jayya da wannan abin cewa bokanci ne yazo ya same ni ya gaya min abin da yake bokancin dan ni na san bokanci kyakkyawan sani na san shi a karance na san shi a aikace don Allah ya ji kan Huzaifatu al-Yamani sahabin Annabi yake cewa kowa yana tambaya Annabi alkhairi amma ni ina tambaye shi sharri dan in kubuta daga sharri to naje na koyi duk yadda waɗannan sharri yake dan me don in ba haka ba ban sani ba sai in fada ciki saboda haka kaje ka samu kasar wanda nayi na littafin Taysirul Aziz al-Hamid ne bayani akan bori da bokanci da tsubbu da sauransu wajen kasar guda 20 ne a wannan babin duk da yadda ake asiri da yadda ake halarto da aljani wallahi hanya ce shirkiya in ba dan haka ba yanzu sai an halarto da aljani ina wallahi hanya ce ta shirka kafirci amma alimna sharra la lil sharr walakin li tawqihi mun koyi sharri ne ba dan ne shi ba sai dan mu guje shi ina fatan mun gane wannan kuma mu da muka tashi muna fada da lafi mafi muni a wurin Allah shine shirka zuwa wurin bokaye da ƴan bori da ƴan tsubbu shirka ne wace hanya ce muka zo wa da mutane da zamu raba su da waɗannan larurori mun raba su da wancan zuwa wurin waɗancan kristoci makon da zai zo zan zo muku da littafi kristoci suna da hanyar da suke raba mutane da aljanu yahuda suna da hanyar da suke raba mutane da aljanu duk zan zo da references a cikin bible duk na shi shirya na je malam jazakallahu khairan malam al-hasan ya fara kawo wasu shahid akan haka duk waɗannan suna yi in suka zo suna yi su rinka wasa bible suna cewa miracle mu'jiza mu'jiza ta bible amma ga musulmi an zo an nuna musu mu'jiza alqur'ani basu san alqur'ani ba basu san bokanci ba sun hada sun ce bokanci ne gaba daya wallahi abin da yasa ban yi mamaki ba saboda annabi ma ya karanta a mutanen Makka alqur'ani sun ce boka ne, dan haka ban yi mamaki ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? To sa'an nan kuma abin da nake cewa na gaba shine da aka tashi yin wancan taro da shi yake ishara gare shi, sai aka ce taro ne na malamai, amma kuma sai aka ce an bar matsalar a buɗe, kowa yana da damar ya zo ya ce abin da zai ce, don haka taron sai ya zama ana ta harguwa da hayaniya a cikin shi. Saboda haka har yanzu ba su samu mafita akan taron ba, kuma duk waɗanda ke musu akan wannan matsalar ni ina muƙabalantar su a nan har zuwa kuma duk inda nake, akan su kawo mana dalili akan cewa wannan abu ainihin bokanci ne ko kuma wani sihiri ne, kuma shi yanda wancan na kabila ya faɗi wai istinfaq ne. Istinfaq din nan mutane da yake faɗin maganar ba su san abin da yake nufi ba, amma istinfaq wata hanya ce ta sihiri da za a iya sa ƙarfan nan yanzu zai magana, wai shi ne ake wai ake cewa aljanni yake magana. To amma bana mamakin waɗannan abubuwa, saboda ba yanzu ne na san malamai irin waɗannan suna ganganci su hukunci akan abin da ba su san shi ba, saboda Allah ma ya zarge su akan haka, yace bal kazzabu bima lam yuhitu bihi ilma, sun ƙaryata abin da ilimin su bai sani ba sai suka ƙaryata. Na san lokacin da aka kafirta mai alburda da mai ishriniya, wallahi tallahi mai alburda da mai ishriniya ba kafirai bane. Duk wanda yake da ja akan wannan ni ina da magana da shi, yazo ya same ni a gida in nuna mishi kuskuren shi, ba kafirai bane, makaunata manzon Allah ne, amma kuskure kowa ina iya yi, kuma ba a kafirta mutum da kuskure. Abinda mai ishriniya yace, yace zinil qawla in hawalta madha muhammadin wa fi kulli qawlin mustahilun wa ja'iz, yace in kazo zaka yi annabi muhammad ka gwada kuma abin da ba daidai ba, don Allah mutumin da ya faɗa haka a can cikin littafin shi sai ka ji wata magana ya kuskure ka ce Allah ya ji ƙanshi, dama ya fara a shimfiɗa ya ce akwai abin da yake daidai akwai abin da ba daidai ba. Kuma hatta sahabbai cikin yaban da suke wa annabi sun taɓa yin kuskure a wajen yabo, annabi ya musu tambihi don alfazazi ya yi baƙon abu ne. Akwai sahabiyar da ta zauna ta nemi manzon Allah waƙe tana yaba shi, wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr saqi'u, ga manzon Allah a cikin mai yana karanta alqur'ani yana mana wa'azi, manzon Allah yana jin dadi, sai tace wa fina rasulullahi ya'lamu ma fil ghad, manzon Allah ya san abin da za a yi gobe, sai yace a'a ba wannan ki cigaba da nada zu, ba sahabiya ba ce gashi ta yi kuskure, manzon Allah ya ce ke yar wuta ce, a'a kuskure sai a ce Allah ya gafarta. Mai ishriniya bayan Hassan ibn Sabit ba a samu wani mutum, bayan cikin sahabbai ba a samu wani mutum da ya yabi annabi kamar mai ishriniya ba. In kai baka sani ba, kaje kai karatun adab, kaje kai karatun adab, to wallahi ba su karanta ba sai suka ce kafiri ne. Duk wata aya da ta yabi manzon Allah sai ya juya ta ya yabi manzon Allah da yake, yace alam yaqsimu ar-rahmanu bin najmi idh hawa ala annahu ma balla qattun wa ma gawa, yace wai ba Allah mai rahama ya rantse ba, yace ya rantse da tauraro akan cewa annabi ba batacce bane kuma bai kauce hanya ba, wannan ba aya qur'ani bace, wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa. To ni ina da littafai da suka yi gyara-gyara akan ishriniya da alburda, amma ba su ce kafiri bane, duk sai su ce wannan kuskure ne Allah ya ji kanshi, kuma malaman Saudi Arabia ne, malaman Saudi Arabia sun fi duk wani malami da ke izala izala a duniya, amma ba su ce kafiri bane wallahi, sai suka ce Allah ya gafarta mishi. To saboda haka ni har ina cewa in zan karantar da al-adabul islami, in na karantar da waƙoƙi da adab na su Hassan da sauransu, to sai in sa wa ɗalibai alburda ko ishriniya. Ai dama ita ta gagaru wasu ƙanana ne, shi yasa in ka karanta littafi ka ji da tsauri ka ce wai na Yahudawa ne, dan wai a ce ai malam ina ai malam ya gano wannan na Yahudawa ne, duk baje ne wallahi. To kun ga irin wannan kuskuren na hada ne da wannan matsalar, sai aka hada sai aka yi saurin cewa bori ne, bokanci ne, kafirci ne, shi yasa tintiri kamar yadda na gaya muku na dade ina yin wannan ruqa amma sai ya zama ba a fito da matsala a sarari ba saboda muna tarbiyar imanin mutane akwai wani tsohon kasar na karatun mu wanda duk ya mallake shi da dadewa wata ran muna karatu sai da ni bayani akan wannan matsala ashe wani bawan Allah ya mallaki kasar din yana Kano ya ga zuwa kace mishi yana kaza yace ai ina da wani tsohon kasar din shi da ya fara bayani akan abu dama can ya san da matsala sai dai ni yuwa bai bayyana ta ba yanzu ya bayyana ta sannan akwai wani kasar da nazo ina bayani nace akwai wata matsala idan ta taso za ku ga dukkan malaman nan sai sun jijjice amma ba haka ya kamata ai ba kamata in matsala ta taso baka santa ba kai malami sai ka ce a kare ka da sani duk ga sunan waɗannan manyan malamai ne na santa gashi nan ina zuwa ina karuwa wurin su fa mu zo muna tattauna a tattauno matsala sai inji ina karuwa a ilimi suna karuwa ni ina karuwa ba haka ake ba to amma sai ka ce a kai malami ne ba za ka ziyarci wani malami ba sai dai kai a zo wurin ka kai ka isa a ba haka ake malanta ba mun fahimci wannan da kyau jama'a to wannan kenan to kun ga a ƙashin gaskiya wallahi an dade ana yi mana irin waɗannan makirci idan muna da awa ko kuma wasu waɗanda ba su san mu ba akwai wasu waɗanda yake faftin kafin su san ni amma suna gaba da ni wani bai taba gani na ba amma yana gaba da ni saboda tsananin fahimta menene irin waɗannan malaman ne za su je su gaya musu kuskus sai su ce ku yi hankali da kaza sai ka zo kuma sai ka ga abun ba haka ba wallahi ku daina cutar mutane wata ran za su bude baki su yi muku Allah ya isa akwai irin wanda haka ta faru da wannan matsala ta kullo shi yana ta munna ai dama shi yana kina fa yana kina amma to yana munna wai na zama aboka na lalace yana munna kakar shi ta yanke saka wallahi Allahu ala kulli shay'in qadir sai Allah ya sa ashe matar shi tana da aljanna wallahi malam sai Allah ya jarabce shi ka san haka ibtila'i ne sai Allah ya jarabce ka sai Allah ya jarabce shi shikenan kawai sai aka zo kawai ana karanta mata sai abu shikenan in ma bokanci ne dai gashi nan to irin wannan ya faru da yawa saboda haka malamai ku ji tsoron Allah ba mu da nufin mu ainihin ci mutuncin wani malami abubuwan da kuke mana a garin nan ya isa ba dan Allah ya sa malaman mu sun karantar da mu aqidar can ta salaf da muka bayyana ba da tunin mun yi muku irin abin da su dan gungun su kai muku wallahi tunda irin waɗannan abubuwan ne su dan gungun da kuka takura su tunda ba su san hakikanin addini ba sai suka break out shikenan sai suka yi kansu damage to irin abubuwan da kuke kenan sai ku rinka matsar mutum har sai yazo yayi wani busting ya fashe sai a ce yawa kun ji abin da muka gaya muku insha Allah mu ba za mu yi haka mu ba za mu taba cewa ku kafirai bane insha Allah ta'ala ba akwai mana wannan wautar ba abinda nake baiwa malaman mu shawara shine ki dage su yi karatu wallahi tallahi matasa suna nan suna karatu yanzu matasa suna nan suna karatu a cikin nan jami'an nan da muke magana na san fiye da shekaru 5 da suka wuce Malam Ibrahim Ahmad Aliyu yana karantar da matasa littafin fiqh sunna da littafin al-halal wal-haram anya kuna jin aka karantar da matasa waɗannan littafin ba ku san sunna ba wallahi ba za ku zauna lafiya da su ba za su ga ashe ku can dama ba ku san sunna ba kuka zo kuna cewa za ku yi sunna ashe ba ku san bid'a ba kuke cewa za ku yi bid'a ai za ku yi fada da bid'a mun fahimci wannan sannan zaka samu yaro yanzu ya iya karatun alqur'ani ya san usulul tafsir ya san mustalahul hadisi ya san usulul fiqh hadisi zai iya ware maka ya gane waɗannan ba daidai ba waɗannan daidai ne ga maliku ya ce kaza shafi'i ya ce kaza duk ya rike akan shi kai kuma sai abin jika kanka sai a ga daga majina sai tatsuniya to wallahi tallahi ku tashi ku karatu sannan ina muku nasiha ta ƙarshe da cewa duk shekara gwamnatin kasar Saudi Arabia tana turo malamai kasan nan don su zo su ainihin gabatar da course ku rinka halartar wannan course akwai alkhairi a cikin shi kada ku sa girman kai a cikin zuciyarku wata ran muna cikin wannan course sai wasu malamai suka aiko wai an rubuta sunan su amma su sun tafi wa'azi za su je su dawo nace makaranta ake wa haka makaranta da zaka zo kana akara makallahu a taimake ni a rubuta sunana kai sai ka aiko wai ka wuce an rubuta sunanka. Ladabi ake yi, in baka yi ladabi ba, ba za ka samu albarkar ilimi ba. Hatta yana daga cikin kuskure da aka zo aka watsawa da malamai daraja, ai malami da jahili duk ɗaya ne, a'a malami yana da daraja, don Allah da kanshi sai da yace yarfa'u Allahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Malami yana da daraja. Kuma kai in an ce maka malami bai da daraja, a'a kai ka gwada ka gani mana bai da daraja, ya aka yi ya samu abin da kai baka samu ba? Me yake ce daraja? Ɗaukaka, ashe ya ɗaukaka akan ka, ya fi ka. To don haka irin waɗannan hargowar da hayaniya, idan mun zo mun kafa wa'azinmu, ku daina kawo mana shi gaskiya. Ku je ku yi karatu. Wannan matsalar ina cewa ba ku santa ba ne kwata-kwata, ba wai cewa za ku yi wa'ai muƙabala da ku ba. Ai muƙabala da ku akan abin da ba ku sani ba? Akan abin da ba ku sani ba ai muƙabala da kai ne za ka ce? Kuma da sun bi a hankali, ƙasar Saudi Arabia muke togo da ita akan aƙida ta salaf. Duk malaman da ke Saudi Arabia sun tabbatar da waɗannan. Tasowa wannan matsala an rubuta littafi ya fi ɗari. Wallahi ni kaina ban san iya littafin da yake ɗaki na wanda ya fito daga Saudi Arabia akan wannan matsalar ba. Wani sai ina bincike sai in ga ya faɗo, sai in ga ga ma wani. Ta ma sun tashi sun yi saurin hukunci, sun ce bokanci ne. Bimbaz ya yi littafi akan wannan matsala. Bimbaz, kuma Bimbaz yana yi. Me za ka ce in ka ce Bimbaz boka? Limamu masallacin Makka Uthaymeen yana yi. Limamu masallacin Makka in ka ce mishi boka, ya za ka yi da kanka? To ku daina gaggawar hukunci akan matsala, sai daga baya abu ya zo ya tabbata, kuma ku zo kuna rasa yadda za ku yi. Duk abu in ya taso ku tsaya ku yi bincike. Mako ne zuwa insha Allah, shi yasa wannan maudu'in na ware mishi rana tashi ta musamman akan mu'amala tsakanin mutum da aljani. To shigar da aljani yake wa mutum, to yaya ake fitar da wannan abu? Ta hanyar karatun Alkur'ani. Qur'ani kadai ake karantawa, babu wani asiri a ciki, saboda asiri kafirci ne. Kuma in mutum ya zauna gaban mu sai mun mishi wa'azi cewa ka taɓa zuwa wurin ɗan bori ko boka, in ya ce eh, ko jiya mun samu irin haka, na ce wata mata kin taɓa zuwa? Ta ce gaskiya ta taɓa zuwa. Na ce to ki tuba, don in baki tuba ba yana da wahala ki samu rahama Allah. Ka taɓa jin ɗan bori ya yi irin haka, ya yi wa'azi haka saboda Allah? Ko ka taɓa jin boka ya ce wanda ya je wurin boka ya zama kafiri? Ko ka taɓa jin boka ma yana wa'azi tukuna kai? Sannan sai mun shar'anta mutum cewa in yana da layu ya cire. To wannan ƙadiyya ɗin don Allah ya haƙuri da ita zan rufe, saboda jiya abin ya faru. Sai mun ce mutum in yana da layu da guraye ji ya ƙona, don ta iya yiwuwa asiri aka yi aka maƙala mishi jikin layin shi. Don wani asirin sai a dubi abin da baka rabuwa da shi, sai a maƙala maka jikin shi. Akwai asirin da za a yi maka a haɗa maka shi da abokinka wanda an san kullum sai kun gaisa, kullum kuka gaisa sai asirin ya sabunta. To akwai asirin da za a maƙala maka shi jikin laya. To da suka zauna na ce to kun an yi muku bayanin sharuɗanmu? Suka ce eh. Kun ƙoƙona layin da sauransu? To nan dai suka yi shiru. Na ce to lallai dai ku tabbatar da an ƙona layin nan. Idan ba haka ba, to za a iya samun matsala. Domin Allah za mu miƙa hannu a wurin shi. Allah ko ana samun buƙata a wurin shi ne ta ɗayan hanya biyu. Ko dai ka kafircewa Allah ka zama kangararre, sai Allah ya biya maka buƙata don ya ƙara maka azaba a kiyama. Ko kuma ka zama cikakken mabiyin Allah, Allah ya ji daɗi ya biya maka buƙata. Wannan laya ta saba wa shari'a da ita da guru da kambu, saboda haka sai kun ƙona su. Da muka zo muna fara mata karatu, sai aljanin da ke tare da ita sai buge ta. Amma dama yana cikin ƙa'idar wannan ruqa da muke yi. Idan mutum yana da irin waɗannan abubuwan, musamman an haɗa wannan abu da wannan laya, aljanin sai ya buge mutum, ya ƙi magana, ya ƙi fita, ya ƙi kuma sakin mara lafiyan. Saboda haka gashi nan wargajeje, ido ya kafe. Wallahi awan ta uku jiya a kwance ana ruwan nan da yamma. Sun ƙi sakin ta, sun ƙi su tafi su bata wuri, kuma sun ƙi magana. Na yi iya kartun nasa a kasar, na yi bugu duk. Sun yi shiru, sun ƙi magana. Sai na ce wa mijin, tsakani da Allah layun nan da sauransu an ƙona su ko kuwa tana da laya? Ana cikin wannan magana sai ga ɗanta ya zo ya ce gaskiya akwai laya. Na ce a je a kawo ta. mamakin Allah ana zuwa da layanan aka warware ta sai matan nan ta miƙe ta zauna. A jiya wannan ƙabiyar ta faru matar kuma daga nan tudun wada su taso. Shin ka taɓa ganin boka ko ɗan bori yana faɗa da guru da laya da kambu da sarkulli? Mu muna faɗa da waɗannan abubuwan. Kuma mu muna son in Allah ya so sai mun kawo ƙarshen bokanci da irin waɗannan abubuwan iya yadda za mu iya. Shi yasa wannan matsalar muna nan muna ta training ɗin mutane anguwa anguwa ko ina a samu mai yi duk inda wani boka yake ko dai koma gonar gado ya tuba ko je koyi karatun addinin musulunci ya zama malamin nagari. Amma bokanci sai an kawo ƙarshen shi insha Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله هو نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كاتو أيو لهدي sha uku ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wadda ta daidai da 30 ga watan June 1996 rana ce wadda insha Allahu ta'ala za mu ci gaba da muhadarat da muke gabatarwa dangane da alamul jinni wa shayatin, ma'ana lakcoci da ake gabatarwa dangane da duniyar aljanu da mutane. A makonni biyu da suka gabata mun gabatar da bayanai dangane da tabbatar da cewa aljanu gaskiya ne akwai su. Mun yi bayani dangane da ɗabi'unsu da wasu al'amura waɗanda suka shafi halayensu. To abin da ya rage mana za mu tattauna a kai shi ne mu'amala tsakanin mutum da aljani, ma'ana shin mu'amala na iya gudanuwa tsakanin mutum da aljani ko ba ta iya gudanuwa? Idan tana iya gudanuwa yaya al'amarin yake? Muna masu neman taimako a wurin Allah sai mu ce tun farkon wannan muhadara tamu idan jama'a basu manta ba mun yi musu bayani da cewa jinsi na ɗan adam ya saba wa jinsin aljani. Allah maɗaukakin sarki ya halicci mutum na farko annabi Adamu daga yumɓu da taɓo, amma shaitan ko kuma asalin aljani Allah ya halicce shi ne bakin wuta. Saɓawar wannan jinsi nasu shi ne ya sa aka zo ana tattaunawa dangane da ko abu ne mai yiwuwa mu'amala ta tabbata ko ta faru tsakanin ainihin jinsin mutum da na aljani. To yana daga cikin matsaloli waɗanda malamai suka tattauna shi ne dangane da auratayya tsakanin mutum da aljani. Tun da daɗewa muke jin cewa a ce wane aljana ta aure shi, wance aljani ya aure ta, an sha jin labarin waɗannan al'amura. To shin ko da gaske ne aure yakan faru tsakanin aljani da 'yar adam ko kuma tsakanin aljana da ɗan adam? Tare da cewa aure tsakanin aljani da ɗan adam idan har zai faru to yakan faru ta ainihin ɗayan hanyoyi guda biyu, ko dai ta hanyar soyayya ko kuma ainihin ta hanyar tilasti. A ƙashin gaskiya aure yana iya faruwa tsakanin jinsin ɗan adam da kuma ainihin jinsi na aljani. Sai dai kamar yadda ainihin muka fara bayani shi ne aure ɗin idan zai faru yakan ainihin faru ta hanyar da ta zama ta tilasti da kuma ainihin akan matsi. So da dama yakan faru aljana ta ga ainihin ɗan adam tana son shi kuma ta rasa yadda za ta yi ainihin ta samu kaiwa gare shi, sai ta aure shi ta hanyar ainihin ta rinƙa zuwar mishi a bacci yana jima'i da ita yana saduwa da ita, kuma ta hana shi auren duk wata mace ko ya ga wata 'ya mace yana so ba zai wuya aure ta ba. Saboda haka sai ya zauna shekara da shekaru a ce wane ya ƙi yin aure, nan kuwa aljana ce ta aure shi yadda yake ta tilasta shi akan zama da ita kaɗai kuma ta hana shi ainihin zama da wata mace. Idan kuma yana da mata za ta rinka cutar da waɗannan mata, shi kuma duk ranar da ya sadu da wannan ainihin mata tashi ko mata nashi zai tashi cikin lafiya ta rashin lafiya da zazzaɓi da makamancin haka. Wannan yakan faru ta hanyar ainihin tilasti. sannan akan samu aljani shi ma ya auri mace ta hanyar ainihin ya ganta yana so amma ya rasa yadda zai sai ainihin zo ya aure ta a cikin bacci ya rinka zuwar mata yana ainihin jima'i da ita har ma so da dama mata masu irin wannan larura sukan bada labarin cewa sukan ainihin tashi su ga gaban su ainihin ya ainihin tsade da ainihin azanta ta maniyi tare da cewa ba wani ɗa namiji ne wanda yake cikin jinsin ɗan adam suka kwanta da shi ba amma mafarkin nan da ta tana kwanciya da wannan namiji sai haka ainihin ya faru to so da dama haka yakan faru ta hanyar aljani ya aure ta ita ma sai ya ainihin hana ta yin aure in kuma ta yi aure din ya hana ta ainihin zaman gidan miji lafiya ko kuma ya hana ta zaman gidan mijin gaba ɗaya haka mace kudin tsayar mana kudin tsayar da na kuma haka za ka samu aure irin wannan da ke faruwa na tilaki tsakanin ya mace da kuma ainihin aljani sai ka samu cewa irin wannan auren ana samun matsala yakan ainihin hana ta aure ya hana ta zaman lafiya da duk wani wanda zai zo ya ce yana son ta duk wanda ya zo ya ce yana son ta sun daɗe suna mu'amala ta soyayya da shirin aure shi ne kwana uku sai ainihin ya sa ta ci mutuncin shi don da wasu wasu zai zo ya sa mata ɗabi'a ta tsiya da faɗa ta ci mutuncin ainihin wannan saurayi dole ya rabu da ita irin waɗannan matsalolin an fuskance su da dama kuma alhamdulillahi cikin falala Allah Allah ya yayo masu irin wannan ainihin larura ta su wannan shine nau'i na farko na aure da kan faru tsakanin jinsin aljani da kuma ainihin jinsin ɗa mace ko kuma jinsin aljana da jinsin ɗa namiji cikin ainihin ɗan adam wannan aure na tilasti ne yakan faru amma akwai aure wanda yakan faru ainihin na soyayya tsakanin mutum da mace aljana da kuma aljani da mace ta ainihin mutum wannan malamai sun tattauna wannan matsala ɗin cewa aljani ya zo ya rikida ya nemi ya mace ta ainihin jinsin mutum ya aure ta a ɗaura musu aure kuma su zauna ko kuma aljana ta aure ainihin ɗa namiji ta rikida a sura ta ɗa mace ya aure ta kuma su zauna malamai na musulunci sun tattauna akan wannan matsala ainihin wasu malamai sun tafi akan cewa haramun ne kai tsaye wasu malamai suka tafi akan cewa halal ne kai tsaye imamu malik imamu darul hijra al-asbahi Allah ya ƙara mishi yardar rahama yace shi dai ba zai haramta ba amma yana kyama saboda kada a samu mace ta je ta yi cikin shege da an tambaye ta waye mijinki ta ce aljani ne tunda ba a ganin shi kuma shi ke ne fiqhun imamu malik ne dan haka imamu malik ya tafi akan ce makruhi ne a ƙashin gaskiya malamai sun fi ainihin tafiya akan wannan magana ta imamu malik amma auren kam yakan yiwu don za ta iya rikida ta zama ainihin mutum tunda tana son ka ba za ta cutar da kai ba kuma a ɗaura muku aure Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah yace har ma ya'ya za ku iya haihuwa to wannan kenan sa'annan idan ka fahimci wannan za ka fahimci to me kece manufa da ya sa Allah madaukakin sarki ya halicci aljanu din nan da mu mutane da su aljanu Allah madaukakin sarki ya halicce mu ne gaba ɗaya domin mu bauta mishi Allah madaukakin sarki yace وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ yace mutane da aljanu ban halice su don komai ba sai dan su bauta mini ashe wannan ita ce manufa ta ainihin halitta su da Allah madaukakin sarki yayi kamar yadda yake ita ce manufar da Allah madaukakin sarki ya halice mu dan haka su ma Allah ya kallafa musu shari'a kamar yadda Allah ya kallafa mana sai dai akwai wasu abubuwa waɗanda yake shari'o'i da aka dora musu ba su kai nauyin ainihin namu ba saboda yadda sabanin jinsin halittar mu take kuma su ma suna isar da sakonni na manzanci zuwa ga ainihin ƴan uwansu aljanu kai har ma wani lokacin aljanu sukan isar da sakon ainihin manzanci zuwa ga mutane bil adama kamar yadda aka samu dabba ta isar da sakon manzanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al-imam Ahmad ya rawaito hadisi sahihi a cikin littafin shi al-musnad yace wata rana wani mutumin kauye yana kiwon awaki a dawa sai kirkeci ya sheko da gudu sai zo ya suru akuya guda ɗaya da ya suru wannan akuya guda ɗaya sai wannan makiwaci sai bi shi da gudu da ya bi da gudu ya je turmi shi shi ya kwace wannan akuya ya rungumo akuya shi ya taho sai wannan kirkeci ya turje sai ya ce yanzu dan na ɗauki akuya kwaya ɗaya na ce ba za ka bar mini ba wannan ba kawai sai waiwayo ya ce abin mamaki ga dabba tana magana sai wannan kirkeci yace abin mamaki ya wuce ga Muhammad can a cikin garin Madina Allah na saukan mai da labaran tun farkon duniya har zuwa tashin duniya ta tsaya kana ciwon awaki wannan ba kauye sai ya taho Madina bai taba samun labarin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taho Madina yazo ya zauna ya bincike aka nuna mishi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama labaran waɗannan abubuwa gaba daya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi dariya yayi jidadi yasa aka tara jama'a yace wannan ba kauye ka tashi ka bayar jama'a labari ba kauye tashi ya juyo jama'a labari gaba daya kuma yayi kalmar shahada sa'annan sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ba za a yi tashin alkiyama ba sai dabbobi sun yi magana sallallahu alaihi wasallama ma'ana wannan mutum gashi ta hanyar dabba ya samu labarin manzancin masa aljanu da suka rikida su je suna yawon wa'azi kuma su musulantar da hatta yan adam mutane ko kuma su shirya da su su dora su akan shirya wannan ya faru kuma yana faruwa amma dangane da kiran yan uwansu aljanu dama wannan abu ne shahararre wanda alqur'ani ya bayyana mana a lokacin da ainihin aljanu suka yi taro dangane da matsala da ta faru gare su ba su samu damar zuwa sama dangane da yadda suke jiyo maganganun da Allah yake faɗa wa mala'iku suka yi taro suka karkasu kowaɗanne jinsi na aljanu aka tura su kowane ɓangare na duniya waɗanda aka turo suka taho wajejen ƙasashen larabawa sai suka zo suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar asuba yana karatun alqur'ani suka taho suna hargowa da hayaniya suna isowa da suka ji karatun alqur'ani sai suka ce an fito ku saurara falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirina da aka gama wannan karatu Annabi ya idar da sallah sai ainihin suka koma suna wa'azi ga mutanansu suna cewa ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iya allahi wa aminu bihi wa man lam yujib da'iya allahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin aljannu suka ci gaba da yawo mutanen su wa'azi suka ce ya jama'ar mu mun je mun ji wani littafi mai dadi mai ban mamaki yana da dadin saurare wannan littafi an saukar da shi bayan Annabi Musa alaihi salatu wassalam yana shiryarwa zuwa ga tafarkin gaskiya kuma yana dora mutane akan miƙaƙƙiyar hanya ya jama'ar mu ku amsa wa wannan mai kira zuwa ga Allah sai Allah ya muku gafara Allah ya muku rahama Allah ya saka ku a cikin aljanna duk wanda ya kangare wa Allah ya kafirce wannan mai kira zuwa ga gaskiya ba zai gagara Allah ba kuma a nan duniya zai zama cikin batatu a ranar gobe alkiyama Allah zai mishi azaba wa'azin da aljanu suka je su ne wa ɗan uwansu kenan sa'annan aljanu suka bayyana hakikanin abin da ya saka su cikin hargowa da hayaniya a da suka ce kunna fara'ika qidada suka ce dama can abin da ya kawo mana duk muka lalace al'amura suka tarwatse mana mun kasance al'umma ne mabambanta wannan yana bin tsarika kaza wannan kungiya kaza wannan addini kaza yace duk suka ce abin da ya lalata su kenan amma yanzu sun ji wani manzo ya zo da littafi wanda zai haɗe kansu don haka a zo a bidan kai ya samu ya haɗu to wannan dangane da irin da'awar da su aljanu sukan yi wa ainihin ƴan uwansu kenan aljanu har wa yau aljanu sukan yi tawaga ta wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su don manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya game aljanu da mutane baki daya kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama shine annabin mu shine manzon mu kuma shine annabin su shine manzon su a bisa sahihiyar magana don haka sukan ainihin taho wurin shi ya karantar da su addinin musulunci har sukan dauke shi wani lokacin ya je musu wa'azi kamar yadda yazo cikin sahihi muslim Abdullahi ibn Mas'ud yace a wani dare muna tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai muka nemi Annabi muka rasa muka ce Annabi ko kata yayi ko sace shi akai ko tashi sama yayi suka ce haka suka kwana cikin bakin ciki da damuwa da gari ya waye sai suka ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dawo sai suka ce ya rasulullahi mun yi shakka ko ka bata ne ko dauke ka akai ko tashi sama kai yace ai aljanu ne suka zo suka gayyace ni na je na karanta musu alqur'ani cikin surorin da na karanta musu ma har da suratul rahman ha annabi yake cewa har ma aljanu sun fi ku kyakkyawan jawabi duk sa'an da na karanta fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban wacce ni'ima cikin ni'imomin Allah kuke musu ko kuke ƙaryatawa, sai aljanu sai su bada jawabi da cewa ba ma musu ni'ima ko kwa ɗaya cikin ni'imominka ya Allah. To saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan je musu karatun Alkur'ani ya kiraye su zuwa ga ainihin addinin musulunci. Sa'annan yana daga cikin nau'i na mu'amala tsakanin mutane da aljanu, aljanu za su yi shaidar duk wanda ainihin suka ji ya kira sallah a nan duniya, za su yi shaidar shi gobe kiyama. Hadisi ya zo sahihi cikin muwatta ta Imam Malik da kuma sahihi al-Bukhari. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Abu Sa'id al-Khudri, na ganka kai matashi ne wanda kake da son kiwon dabbobi da shiga dawa, duk sa'an da lokacin kiran sallah yayi ka daga muryarka ka kira sallah, duk abin da ya ji sautinka ko mutum ko aljani zai yi shaida ka ranar alkiyama. Ashe aljanu za su ba da shaida ainihin mutane a ranar alkiyama akan ainihin kiran sallah ko kuma wasu ayyuka na alkhairi da suka yi. Sa'annan dangane da kasancewar aljanu din nan, akwai mabannata a cikinsu, akwai masu kyawawan halaye daga cikinsu. To haka yadda mutane suke, wani mugu ne, wani mutumin kirki ne, wani yana da haƙuri, wani bai da haƙuri, haka su ma ainihin aljanu ɗin suke. To sa'annan har wa yau sai mu fahimta menene asalin abin da ya sababar da gaba tsakanin ɗan adam da aljani. Tsakanin ɗan adam da aljani akwai riƙaƙƙiyar gaba tsakanin ɗan adam da aljani wadda yake wannan gaba ta zama kamar ta gado. To me ya sababar da wannan gaba? Al-Imam Muslim ya ruwaito hadisi a cikin littafin shi As-Sahih cewa a lokacin da Allah madaukakin sarki ya gama halitta annabi Adam, bai hura halitta shi ba, bai hura mishi rai ba, sai shaidan ya zo ya kewaya shi ya kalle shi sai ya ce, to ya Allah, wannan dai in har ka ba shi dama a kaina to zai wahalar da ni, idan kuma ni ka ba ni dama a kan shi zan hallaka shi da zurriyar shi. Wannan haka al'amarin ya kasance, da Allah madaukakin sarki ya hurawa annabi Adamu rai, a lokacin sai Allah ya umarci da shi shaidan da mala'iku waɗanda suna tare suna bautar Allah, sai Allah ya umarce shi cewa su faɗi su yi sujuda ta gaisuwa ga annabi Adam. Dukkanin mala'iku suka faɗi suka yi sujuda gaba ɗaya, amma shi shaidan ya kangare ya yi girman kai ya yi mugun kiyasi ya ce, saboda kai ka halicce shi daga yumɓu in kuma ka halicce ni daga wuta, don menene jinsin wuta zai yi wa ainihin jinsi na yumɓu ainihin a sujuda? Ma'ana shaitan yana ganin cewa yana sama da annabi Adamu, don me kuma za a tursasa shi ya mishi ainihin sujuda? To daga wannan lokaci Allah madaukakin sarki ya la'ance shi ya kore shi daga cikin ainihin aljanna. A wannan lokaci shi kuma annabi shi kuma shaitan yi rantsuwa da cewa lallai sai ya yi iyakar ƙoƙarin shi, ya ga cewa ya ɓatar da Adam da shi da ainihin zurriyar shi. Allah madaukakin sarki ya mishi da martanin cewa ba za ka iya ainihin ɓatar da kowa ba sai waɗanda Allah ya baka iko a kai, sai waɗanda suka bi ainihin ra'ayinka. To haka ainihin annabi Adam yana zaune a cikin aljanna. Allah ya wa annabi Adamu nasiha da cewa ka yi hankali, wannan Iblis maƙiyinka ne, kar ya maka sanadin da zai fitar da kai daga aljanna, in ya fitar da kai daga aljanna kai za ka wahala. Don in an taho duniya ita mace tana cikin gida, kai za ka fita kai noma, kai za ka fita kai kaza, kai za ka yi kaza, saboda haka kai ne da wahala, don haka ka ji abin da ake gaya maka. Amma duk da haka sai da ainihin Iblis ya samu ya saɗaɗo ya zo ya kawo musu ainihin mummunar shawara da annabi Adamu ya ƙi karɓe, sai ya rantse musu da Allah ya ce, na rantse da Allah nasiha nake maka, wannan bishiya ba a hana ka ka ci ta don komai ba, sai dan idan ka ci ta za ka zama ainihin daga cikin waɗanda za su dawwama, ko kuma dan ainihin za ka samu sarauta, don haka ka ci wannan bishiya za ka dawwama kuma za ka samu sarauta. Annabi Adamu alaihi salatu wasalam ya kalli rantsuwar da Iblis ya mishi, ya kalli girman Allah da aka rantse mishi, sai ya ci wannan bishiya, yana ci shi kenan, sai ainihin tufafin da ke jikin shi da matar shi sai suka zube. Daga lokacin ne Allah madaukakin sarki ya fito da annabi Adamu da Hawwa'u daga aljanna gaba ɗaya har da Iblis, sai aka sako da su zuwa sararin duniya. Allah madaukakin sarki ya ce, ga kunanku tafi ku je kuna zaune kuna gaba da junanku. To asalin iyayyar kenan, iyayyar ta fara ne tun daga ran da Iblis ya ga halittar babanmu annabi Adamu. Don haka wannan iyayya take ainihin har yanzu, kuma Iblis ya roƙi Allah da cewa ya raya shi zuwa lokacin da za a yi tashin duniya. Allah madaukakin sarki ya ce, ka je za a rayar da kai zuwa wani lokaci wanda yake sananne ne a wurin Allah madaukakin sarki. wannan a takaice shine tarihi na wannan gaba ko wannan gaba wanda ke tsakanin dan adam da shedan ko da aljani sannan kuma wannan shine dalilin wannan gaba da kiyayya da ke tsakanin mu da su to ka sani da cewa ya kai dan adam shedan yana da manufa guda biyu a kanka akwai manufa wadda take ta nesa yana harinta akwai kuma manufa wadda take ta kusa manufa din wadda take ainihin ta nesa ita ce inda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari da cewa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shedan yana kokarin kiran jama'an shi ne yana kokarin kiran tawaggar shi ne yana jawo mutane ne don su bi shi don gaba ɗayan su su zama ƴan wutar sa'ira wannan ita ce manufar shedan mafi girma yaga cewa an waye gari dan adam ya waye gari ya koma wuta madadin asalin mahaifin shi ya fito daga aljanna to manufar shi kenan wadda take ta nesa amma dangane da manufar shedan wadda take ta kusa ta kasu kamar haka ta farko shedan yana kokari kullun yaga cewa ya afkar da bayin Allah a cikin shirka da kafirci Allah madaukakin sarki yace kamar salis shaytani iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka Allah ya buga misali yace kamar misalin shedan lokacin da shedan ya ainihin cewa dan adam yace wa mutum ka kafirce wa Allah mana dan adam kuma ya bi shawarar shi ya kafirce wa Allah din shine ainihin sai yace to babu ruwana da kai idan aka waye gari gobe kiyama mutanen da suka yi wa shedan biyayya suka gansu a cikin wutar jahannama idan suka zargi shedan sai ce fala talumuni walumu anfusakum kada ku zargi ni kowa ya zargi kanshi ni ba zan iya fitar da ku daga wannan azaba ba ko kuma ba za ku iya fitar da ni daga wannan azaba ba sai ce lalle azzalimai a yau kam sun yi asara shikenan sai tafi ba su gidi saboda haka manufar shi mafi girma wadda take ta kusa ita ce yaga kai mutum ya mai da kai ka zama kafiri ko ya mai da kai ka zama mushriki don haka sai kai ta katsantsan sa'annan Imam Muslim ya ruwaito hadisi har wa yau Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi khutuba yace Allah madaukakin sarki yana cewa in sheda muku da cewa haƙiƙa ya sanar da ni wata magana a yau wadda take ita ce yace duk wani ainihin dan adam wanda yayi wani laifi ba tare da sanin shi ba to Allah ya yafe mishi wannan aiki da yayi sannan Allah madaukakin sarki yace kuma na alki bayina shiryayyu kuma a kintsa suke da su karbi shirya din amma sai shedanu suka rinka zuwar musu hagu da dama na ainihin fusgar su dangane da al'amuran addinin su har sai sun ga cewa sun kai su ga yin ainihin tarayya da Allah madaukakin sarki akan abin da basu ji ba basu gani ba saboda haka manufa kenan ta farko daga cikin manufofin shedan waɗanda suke na kusa ya ga cewa ya afkar da kai cikin ainihin shirka ko kuma kafirci manufa ta biyu ita ce idan shedan ya kai ya komo ya ga ya kasa mai da kai ka zama kafiri to manufar shi shine ya ga ya afkar da kai ainihin cikin saban Allah saboda ainihin hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake fadin cewa haƙiƙa shedan ya tsaye ba tsammanin cewa ba za a ainihin bauta mishi ba a cikin wannan ainihin ƙasa ta ku mai alfarma ta ainihin ƙasar Larabawa yace amma sai dai zai zo zai rinka sabbaba gaba da kiyayya a tsakanin ku to sai mu dubi wannan abu da kyau idan ya ɗebe tsammanin ba zai ainihin samu kai ka shirka ko kafirci ba to zai kokarin ya zo ya sabbaba maka gaba da kiyayya a tsakanin ka kai da dan uwanka musulmi wanda yake wannan mummunan aiki ne a ce musulmi da musulmi suna gaba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace duk ranar litinin da ranar alhamis Allah zai tattaro bayin ibadar da bayin Allah suka yi sai gafarta musu zunuban da suka yi sai yafe musu amma waɗanda aka riska suna gaba a waɗannan ranaku sai a ce a saurare su har sai ranar da suka shirya saboda haka kaga manufar shi ta biyu ta kusa ita ce ya ga in ya kasa afka ka cikin kafirci ko shirka ya afka ka ainihin cikin saban Allah musamman kuma saban Allah wanda yake yana daga cikin mafiya girma shine gaba da dan uwanka musulmi sa'annan shedan yana da manufa ta uku wadda ita ce ya ga cewa ya ainihin canje ka daga duk wata hanya wadda za ta kai ka ga yi wa Allah maɗaukakin sarki fa'a. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, yadda al'imamu Ahmad da Nasa'i suka ruwaito hadisi sahihi, idan mutum ya yi yunƙurin ya musulunta sai shaitan ya zo ya yi ta ainihin kai da komowa yana gwagwarmaya ya ga ya hana shi, ya nuna mishi za ka musulunta ka bar addininka, addinin iyayenka, addinin kakanninka. Idan wannan mutum bai ji wannan wasuwasi da shawara ta shaitan ba in ya musulunta, ran dare hijira kuma sai ya zo yana kawo mishi wasuwasi, ka yi hijira ka bar garinku, ka bar ƙasarku, ka bar gidanka da iyalinka. Idan bai ɗauki wannan shawara ba, ya taɓe shi ya je hijira inda zai je tabbatar da addinin shi. Ran da ya kintsa zai tafi jihadi, sai zo yana kawo mishi wasuwasi, za kuma ka tafi jihadi a kashe ka, matarka wani ya aure ta, ƴaƴanka su shiga cikin wahala, dukiyarka baka san yadda za ta yi ba. Idan har ɗan adam ya ainihin ƙijin wannan shawara ya buge ta ya tafi ya jihadi, idan ya je aka kashe shi, ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna ta tabbata gare shi, in ma ya dawo ba a kashe shi ba aljanna ta tabbata gare shi. To wannan matsayin da zaka samu na samun aljanna ta hanyar yi wa Allah maɗaukakin sarki sa'a shi ne abin da shaitan yake gwagwarmaya da kai don ya ga cewa ainihin ya kange ka daga wannan hanya. Allah ya shiryar da mu, saboda dama Allah maɗaukakin sarki lokacin da ya la'ance shi, shi kuma sai ya ce fadima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, ya ce ya Allah tunda bai kabatar da ni, ni kuma sai na je na zaune musu akan hanyar su miƙaƙƙiya ɗin, hanyar su ta gari ɗin. Shi yasa sai ka ga faɗa a masallaci, faɗa a makaranta, faɗa tsakanin musulmi da musulmi, faɗa tsakanin wannan da wannan, waɗanda suke mutanen kirki sai ka je ka samu ƴan caca suna ta huɗarsu ga sunan, kafin su yi faɗa zai ga musulmi guda biyu sun saba, saboda waɗancan sun riga sun zama hizbun min ahzabihi, sun zama ƙungiya cikin ƙungiyar shi, don haka ya riga ya ainihin yi rijistar su cikin mabiyan shi. Amma waɗannan waɗanda suke akan hanya, to su ne zai zo kullum yana haddasar da rikici da saɓani a tsakaninsu. Allah ya shiryar da mu. Sa'annan yana daga cikin manufa wadda take ta kusa ta shaitan ya ga cewa ya ɓata maka ibadar da kai, idan ya kange ka ka ƙi kanguwa, idan ka je za ka yi wannan ibada sai ya zo ya ƙoƙarin ɓata maka ita. Wani sahabi ya zo ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk sanda na fara sallah sai karatun sallah sai ya rikice mini shaitan, sai ya rikita ni. Sai Annabi ya ce wannan shaitani, sai Annabi ya ce wannan shaitanin sunan shi Khinzabul, yana zuwa yana ainihin rikita maka ainihin karatun sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sanda ka ji haka ta faru kana cikin sallah sai ka tsaya ka yi ta'awudi sau uku sai ka tofa hagu da kai, shikenan zai rabu da kai. Wannan sahabi ya ce da na yi haka sai Allah maɗaukakin sarki ya kore mana ainihin wannan shaitani. To kaga kullum yana gwagwarmaya ya ga cewa yaya zai ɓata maka ibadarka. Sa'annan kamar yadda wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi, kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito har wa yau, Annabi ya ce idan ka zo ka fara sallah sai ka ji ainihin shaitan yana fitar da wani abu ta duburaka, ya zo yana kawo maka wasuwasi cewa alwalarka ta ɓaci, alwalarka kai kaza kai kaza, duk yayi tunanin yadda zai bi ya ɓata maka sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce matukar baka ji warin tusa ba ko karar fitarta, Annabi ya ce karka sake ka yanke sallah, kai yana son ya ɓata maka wannan ibadar. Tun farko tukuna sanda aka kira sallah, ma'aiki ya ce in an kira sallah sai shaitan ainihin ya juya da gudu yana ainihin tusa, yana tusa mai ƙara wadda za ta toshe kunnen shi daga sauraron kiran sallah. In an gama ya dawo, idan an fara ya kama ya sake gudu, in an sake ainihin shiga sallah sai ya sake dawowa, nan ne zai zo yana ce maka ka tuno kaza ka tuno kaza ka tuno kaza, har sai zama abin da ba za ka iya tuno shi ba kana fara sallah sai ka ji ka fara tuno shi. Saboda a lokacin da ka fara wannan tunani, wannan daidai lokacin da tunaninka ya kau daga sallah sai a dakatar daga rubuta maka ladan gaba daya, sai lokacin da tunaninka ya dawo cikin hankalinka sannan sai a cigaba da rubuta maka, kaga yi maka asarar wannan filin da kai asarar shi. To in ya kasa ɓata maka ibada kenan, zai zo ya ga cewa ya kai ya komo don ya ga cewa ya ainihin ɓata maka wannan sallah, sai don ya ga cewa ya rage maka ladan sallah ɗin. Haka ta faru ga wani sahabi a zamanin Sayyidina Usman, Allah ya ƙara mishi yarda, kamar yadda al-Imamu Malik ya ruwaito a cikin al-Muwatta. Sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya je yana yin sallah a cikin gonar shi, sai wannan gona ta rinka ainihin ɗaukar shi haka, shuke-shuke da ƴaƴan itatuwa da ke cikin gonar, ya ɗaga kai ya kalli wannan, ya ɗaga kai ya kalli wannan, sai can tukuna sannan ya zo ya tuna ashe a cikin sallah yake, da ya dawo yana sallah ne sallah sai je samu sayyidina Uthman yace ya sadaukar da wannan gona ta zama kafara gare shi dangane da wancan abu da ya faru to duk yadda shedan zai biya ga cewa ya lalata ibadarka ko ya kawo na kasar lada zai yi dan haka ya kai bawon Allah sai kai kokari kai a hankali ka nemi tsari a wurin Allah dangane da sharrin shi domin shi ainihin makiyinka ne duk wani sabo wanda ya zama ainihin wato na shedan ka saba wa shedan to wannan biyayya ce ga Allah kamar yadda yake abin akasi yake duk inda biyayya take ga Allah kuma sabawa ne ga ainihin shedan don haka duk abin da Allah madaukakin sarki yace kai sai kai ka saba wa shedan kenan duk abin da Allah madaukakin sarki ya hane ka sai ka ainihin hanu ka saba wa shedan kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan bawan Allah dan adam ya karanta sura wadda ke da aya ta sujuda idan yazo yayin wannan sujuda sai shedan ya sheka da gudu yana cewa ya shiga uku yayi asara yace an umarce shi da yayi sujuda ya ki dan haka wuta ta tabbata gare shi yau ga dan adam an ce sujuda yayi aljanna ta tabbata gare shi sai san aka karanta ayoyi na sujuda sai ainihin ka fadi sai ainihin wannan sujuda din a cikin sallah ne ko kuma ana karatun alqur'ani sun zo gurare 15 a cikin alqur'ani akwai waɗanda suke azain su ne suka fi girma akwai kuma waɗanda yake su kuma ainihin girman su bai kai waɗancan banka ji malaman tajwidi za su bambance maka insha Allah to yana daga cikin cutarwar da shedan yake kokarin yawa ainihin dan adam shine al-iza'ul badani wan nafsi kullun yana kokarin ya cutar da kai game da jikinka da kuma ainihin ranka shedan da shi da ainihin zurriyar shi aljanu kullun manufar su musamman fasikai da azzalimai da kafiran cikin su shine su ga cewa sun cutar da dan adam wajen ainihin ran shi ko kuma wajen gargar jikin shi saboda haka kamar yadda aka samu Abu Darda ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah sai ainihin shedan ya rinka zuwar mishi da bakin wuta haka yana bugo mishi ita fuskar shi Annabi yana kadewa yana ainihin la'antar shi sai da ya haka har so uku da aka idar da sallah Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wani shedani ne ya zo da bakin wuta yana bugo mini yana son ya kona ni shine nake la'anta shi nake roƙon Allah ya tsare ni shi yasa ko ga ina ta buga hannuna ina kaiwa ina komowa sallallahu alaihi wasallama kaga shedan yayi yunkurin ya cutar da annabin Allah kenan ta hanyar jikin shi kamar yadda aka samu wata ran annabi sallallahu alaihi wasallama yana salla sai ainihin wani shedani ya zo zai gifta mishi gaba sai annabi ya shake shi shine da aka idar da sallah sahabbai suka ce mun ga ana cikin sallah ya rasulullahi ka dunkule hannuka yace eh wani shedani ne ya so ya zo ya gifta mini sallah dan ya bata mini ita shine sai na shake shi har sai da harshen shi ya zazzago akan hannuna yawu ya zuba yace wallahi ba dan addu'ar dan uwana Sulaiman ba da yace rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab Allah ka bani sarauta wadda wani ba zai samu cikakkiyar sarauta irin ta ba yace wallahi da sai na daure shi da rana din gari ya waye yaran Madina suke waya da shi kowa ya kalle shi ga shedan an kama ma'ana a shida ma sunan yara ce tintini ko ana yawo da dan buri ce yawo suna kallo ana yawo da barawo ce yawo suna kallo to ana yawo da shedan annabi yace duk yaran Madina suke waya suna kallon shi to saboda haka kullun yana ainihin hankoran ya ga cewa ya cutar da jikin dan adam tun daga shi sun yi kokarin su kona ma'aikata sallallahu alaihi wasallama amma Allah bai ba su iko ba wallahu ya'simuka minan nas sannan yana daga cikin cutarwa wadda ainihin shedan yake kokarin yi wa mutum a cikin ainihin jikin shi ko kuma ran shi shedan ko aljani yakan iya zuwa ya zo ya banka maka ainihin mafarki mai ban tsoro ka taso da gudu ka zo ka doki bango ko ka doki kofa ko ka doki wani abu makamancin haka sai ya faru wannan yakan faru kamar annabi sallallahu alaihi wasallama yace annar ru'ya allati yaraha almar'u fi manamihi salasa annabi yace mafarki da mutum yake yi ya kasu kashi uku mafarkin duk da kake annabi ya ce ya kasu ɗayan ma'ana uku ne ru'ya minar rahman akwai mafarkin da Allah mai rahama ne zai nuna maka wani abu wanda kake so ko wata bishara ta ji daɗi wannan ainihin abun farin ciki ne wa ru'ya tahzinun minash shaytan akwai kuma mafarkin da mutum zai yi wanda ainihin shaytan ne yake son ya bata mishi rai ya ci mutuncin shi ya wulakantar da shi sa'annan wa ru'ya hadithu nafsi annabi ya ce da kuma mafarkin da zai zama shi kuma mutum zai yi shi ne amma zai yi ne saboda wani abu da ke damun shi a rai yana kwanciya sai ga wannan abu ya faru wani abu ya dame ka a cikin zuciyarka aure ne kake nema ko wani ne kake roƙon ya taimake ka kana kwanciya sai kaga in cikas ne sai kaga ka samu wannan cikas din idan kuma an farin ciki ne sai kaga ya tabbata a cikin mafarkin wannan shine ɗayan kashi na uku na mafarkai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin bayar da labari shi yasa a wani wuri annabi yace idan wani daga cikin ku ya mafarki yaga abu wanda yake faranta mishi rai ya gode wa Allah kuma ya gaya wa dangin shi ya gaya wa jama'a amma idan yayi mafarki wanda ya bashi tsoro yace wannan mafarki ba daga Allah yake ba daga shedan ne ya roki Allah madaukakin sarki ya tsare shi sa'annan kada ya baiwa kowa labari babu abin da zai cutar da shi idan kai mafarki kaga kyakkyawan abu sai ka gode wa Allah kuma duk wanda ya kamata ka gaya wa sai ka gaya wa akwai malamai waɗanda Allah ya sanar da su ilimi na alqur'ani da sunna za su iya fassara maka mafarkin duk da kai sai ka je ka sabi sai su gaya maka saboda Sheikh Usman Dan Fodio cikin Ihya Us-Sunna yana cewa ba daidai bane kai mafarki kuma ainihin ka kyale ba ka je ka binciki menene fassarar shi ba yace wannan yana daga cikin kuskure don kai sai ka je ka nemi wane ne malami wanda ya dace ya san fassarar shi sai ga maka mai da muka fara tattaunawa makonnin da suka bata to haka idan mugun abu ne kai mafarki kana farkawa sai annabi yace sai kai ta'awudi so uku ka tofa hagu da kai sannan ka ainihin canza wurin kwanciyarka kana kwance wannan gefe ne ka koma wannan gefe sannan in gari ya waye karka ba labarin wannan mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu ainihin abin da zai cutar da kai wannan hadisi al-Imam al-Bukhari shine ya ruwaito shi sannan yana daga cikin cutarwar da ainihin aljani ko sheidani yake kokarin yayi wa mutum kullum suna kokarin su ga sun kona wa mutum gida shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana da akai gobara a Madina sai yace daga yau duk wanda zai kwanta bacci daga cikin ku ya kashe fitilar shi saboda aljanu sukan sa ainihin bera ya jawo lagunan fitila ya zo ya hada shi da wani ainihin wuri wanda ya san wuta za ta tashi saboda haka sai ka kashe fitilarka idan zaka kwanta kaga yana daga cikin cutarwar da suke son su yi wa mutum su ainihin kona mishi gida sai a tashi sai a yi ta binciken ina sababin konewar kasuwa kaza ina sababin konewar ainihin gida kaza daki kaza ya aka yi kama da gobara to wani lokacin yakan faru ta hanyar ainihin shedanun aljanu waɗanda suke makiya ne gare mu saboda Allah madaukakin sarki yana cewa inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa shedan dai makiyanku ne kuma ku dauke shi ya zama makiyi gare ku sannan yana daga cikin cutarwar da ainihin shedan yakan yi wa ainihin mutum takhabbutu ash-shaytani lil insani inda al-maut idan ka zo mutuwa shedan gani zai ta gumai ya gaya maki ka dan ka sa cikawa da kalimar shahada an samu wannan a inda annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi addu'a yakan ce allahumma inni a'udhu bika min at-taraddi wal hadami wal ghariqi wal hariqi wa a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytanu 'inda al-maut wa a'udhu bika min an amuta fi sabilika mudbira wa a'udhu bika min al-maut ladigha wannan hadisi al-imam an-nasa'i da hakim suka ruwaito shi kuma sahihi ne annabi yakan yi addu'a yace ya Allah madaukakin sarki ka tsare ni daga fadowa daga wuri wanda yake tudu ne in fado in ji rauni ko kuma in fado in mutu Allah ka tsare ni daga jini ya fado ya danne ni ko kuma ruwa ya cinye ni ko gobara ta kona ni sa'annan sai kuma annabi ya ce wa a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytanu 'inda al-maut Allah ina roƙon ka tsare ni shedan kada ya buge ni lokacin mutuwa in cika babu imani to kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na faɗi a cikin muhadara ta farko akwai matar da muka zo muna ainihin yi mata karatu aljannar da ke tare da ita da ta buje ta ta fara magana yana daga cikin abubuwan da ta faɗa ta ce shige ta ne a lokacin da take jiyar mahaifiyarta a lokacin da ainihin mahaifiyar za ta mutu sai suka buje ta suna ganin an zaga ran sai suka fita kuma sai suka dawo jikin yar fasalawatullahi wa salamuhu alaihi duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gaskiya ne kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah madaukakin sarki sai da ya rantsuwa tukuna da tauraro wanda ainihin yakan faɗo Allah madaukakin sarki yace dan uwan naku abokin naku mutumin naku Muhammadu ba batacce bane kuma bai kauce daga kan hanya ba kuma duk magana da yake baya magana ta son zuciya duk abin da ya faɗi wahayi ne Allah yake yi mishi wahayin nan kuma da Allah yake mishi yana aiko wani mala'ika ne mai tsananin ƙarfi yadda yake babu wani da zai tare shi ya canza wannan sako na Allah har sai ya iso gare shi don haka duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi abinda ake so da kai ya kai dan uwa musulmi sai ka mika kai kai tsaye kar kai jayayya ko dai ka gano wannan hikima tun anan duniya ko kuma ba ka gano ba amma abinda aka wajabta maka shine ka sallamawa Allah akan abinda yace saboda Allah madaukakin sarki yana cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq duk wasu ayoyi na Allah Allah yake cewa sai ya tabbatar da su a sararin nan na duniya kuma sai ya tabbatar da su game da su kansu yanzu an samu kalimar shahada a rubuce a jikin makogaro an samu kalimar shahada an haifi dan tinkiya da ita an samu kalimar shahada a jikin dodon kodi an samu goiba ainihin ta tsoro da kalimar shahada ainihin a jikinta waɗannan duk ba alamomi ne waɗanda suke tabbatar da ainihin tsayantaka ta Allah da kuma gaskantaka ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba to shine abinda Allah yake cewa sai ya tabbatar da ayoyin shi kuma sai ya bayyana su yadda yake sai mutane sun gane cewa gaskiya ne to annabi yakan yi wannan addu'a dan haka kai ma dan uwa musulmi sai ke kokari ka haddace wannan addu'a Allah ya tsare mu daga shedan ya mace mu a lokacin ainihin mutuwa ya gama cutar da jikinka baki daya yanzu ya ga zaka mutu to ka mutu da imani kuma nan ya gama cutar da kai ka je kuma ka samu rahama Allah sai mace ka lokacin da ya ga za a zare ranka kai ta ma lele kuwa har sai an zare ran kuma sai ya tashi sai baka wuri kaga yayin maka asara ya haramta maka fadan kalmar shahada Allah ya kiyaye sai iza'ul walid hina yuladu sannan yana daga cikin cutar wanda shedan ko aljani yakan yi wa mutum shine lokacin da aka zo za a haifi yaro annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin bukhari yace duk dan da aka zo za a haifa yana fadowa sai shedan ya shafe shi sai fashe da kuka yace sai dai maryam da ainihin annabi isa su kam shedan bai samu dama ya ainihin shafe su ba ya kai zunguri zai shafe su sai zunguru mahaifar haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ma'ana abinda bahaushe yake kira uwa wannan riga da yaro yakan ainihin sai ya zungure ta to ita zungura bai samu kaiwa gare su ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna saboda du'a'i da ita matar imrana tai wato ita uwar annabi ita uwar maryam sai take cewa wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim Allah ina roƙonka wannan ƴa da na haifa da ita da shedan wanda yake halakake Allah ka tsare mini su to shine sai ainihin Allah ya kare yatta Allah kuma ya kare ainihin jikokinta ma'ana jikanta shine annabi Isa alaihi salatu wassalam shedan bai samu damar taba su ba lokacin da ainihin aka haife su to shine ma'ana duk sa'an da ka ji yaro ya fado din nan yayi ihu to annabi ya bada labarin cewa shedan ne ainihin ya zungure shi wato yene mishi barka da zuwa kenan zai ci gaba da batar da shi Allah ya kiyaye shi yasa dan adam sai kai a hankali al'amura sun tasa ka a gaba duniya tana fusgarka shedan yana fusgarka shi yasa mawaki yake cewa wa fi qabbi kaffi at-tifli 'inda wiladatin dalilun 'ala hirsil ladhi huwa jami'u wa fi basthihi 'inda al-mamati 'alamatun 'ala fanzuruni kad kharajtu bila shay a lokacin da ka zo fitowa duniya din nan ga shedan ya zungure ka kaga ya shafe ka kenan wani daga nan larura ta kan same shi kenan sai ainihin haife shi babu lafiya ko kuma jiki ya shanye ko makamantan haka wani ma in Allah ya bada iko ga wannan shedani sai ya kashe shi sai a ce yana faduwa da ya kuka sai ya mutu duk haka ta kan faru wallahu ala kulli shay'in qadir sannan ka zo duniya ga zuru harkoki na duniya suna daukar ka sai mawaki yace ba ku ganin yaro sanda aka haife shi hannayen shi a dunkule yake zuwa sai yace ai wai dalili yana nuna muku cewa ne ya zo tara duniya sai yace lokacin da ya zo mutuwa yace ba ku ganin sai bubbuɗe hannayen yana cewa ala fanzuruni kad kharajtu bila shay duk abin da na tara din nan ku kalla jama'a na mutu ba komai a hannun shi yasa wani mawakin yake cewa ya kai dan adam a ranar da ka fado duniya ana murna kai kana kuka to kai kokarin ran da zaka koma lahira kai kana munna su suna kuka amma ka taho kana kuka su suna munna ka tashi tafiya suna kuka kana kuka kai baka zo a sa'a ba kenan ka zo a koke ka koma a koke sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa cutar annoba da take faruwa shedanu da aljanu ne sukan ainihin feso wa dan adam haka ya faru annabi ya faɗi wannan inda yake cewa sina'a ummatahu bit-ta'ni wat-ta'un
واخذوا اعدائكم من الجن وفي كل شهاده النبي صلى الله عليه وسلم yace annoba da take faruwa da mace mace wannan wata busa ce da sheidanu ko kuma aljanu sukan yi amma annabi yace a duk halin da ka mutu a cikin irin wannan annoba ana fatar kai shahada zaka samu rahama a wurin Allah al-imam ahmad da tabarani su suka ainihin ruwaito wannan hadisi to irin waɗannan annoba sukan faru ta hanyar sheidanu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ko dai ya zama wani laifi aka yi wa Allah saboda haka Allah ya ne bayan Allah ishara akan cewa sai su tuba su koma gare shi ko kuma Allah ya nufin zai ainihin jarabci mutane ne akan haka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya jarabci annabi ayyuba sheidani ko aljani ya zo ya shafe shi sai da ya shekara 18 a zaune sai dai a matsa da shi baya iya matsawa Allah yake wazkur abdana ayyuba iznada rabbahu anni massani ash-shaytanu binusbin wa adhabin Allah yake ka tuno bawan mu annabi ayyuba lokacin da ya kira ya ubangijin shi yace ya Allah madaukakin sarki shedan ya shafa mana azaba kuma yana wahalar shi ne yana wahal da ni to annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin ahmad sahihi yace sai da annabi ayyuba ya shekara 18 wannan cuta tana tare da shi sai ainihin randa Allah ya nufi zai warkar da shi sannan Allah ya ainihin umarce shi da cewa ya sa kafa shi ya shura wanda yake wannan kafa ya kai shekara 18 bai iya motsa ta sai dai in an daga shi ya sa kafa shi ya shura yana shurar kasa sai ga ruwa ya bulbulo ya sha wannan ruwa ya wanka yana yi da yake in Allah yake kai kaza kai kawai yana yi sai ga kafar ta shura din kuma ruwan ya bulbulo ya sha ya wanka shine sai ainihin Allah ya bashi lafiya ƴaƴan shi da mata ƴan shi waɗanda ya rasa ainihin waɗanda suka fi su suka dawo gare shi to sannan akwai wasu nau'in cututtuka waɗanda yake sheidanu ne suke sawa daga cikin su akwai ainihin annazif jinin istihara sai zarki mata da ruba har ya wuce ainihin kwanakinta idan bata san addini ba wata sai ta zauna sai ta daina yin sallah tsawon wata daya tsawon wata biyu akwai wanda irin wannan larura ta kan kama ta sai ta shekara da shekaru jini yana zubar mata akwai wanda yake kuma zai kasance sheidanin yana ainihin auranta ne kuma gata da miji duk sa'an da mijin ya halarto gida sai jini ya ci gaba da zuba cikin farjinta mijin yana sa kai ya fita kuma sai jinin ainihin ya dauke duk sukan iya yin haka babu mamaki dan haka ta faru saboda wata mata da tazo ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama jini yana zubar mata mai yawa daga farjinta yanzu nan sai in daina yin sallah manzon Allah sai manzon Allah ya ce a'a wannan wani ainihin hauri ne sheidan yake haurin wata jijiya ta ci gaba da zubar da jini ma'ana in baki san addini ba sai ki zauna ki daina sallah kenan shine sai annabi ya ce kada ainihin ki daina sallah saboda wannan duk sanda wannan jini yake zubo miki idan kin iya bambance shi da asalin jinin ki na haila yana cikin zubo miki randa kika ga jinin ki na haila ya zo mai duhu ne ko ko wani iri ne yana zuwar miki sai ki daina yin sallah gurgudan waɗannan kwanaki ne yazo yana daukewa idan na da wanda yake zuwa yau da kullun yazo sai ki ainihin yi wanka sai ki ci gaba da sallar idan kuma mace ta kasa ta bambance yadda za ta ainihin gane jinin hailata da na istihaba ta ko yaushe zubar mata yake kuma ta kasa gane bambanci tsakanin na haila da na waccan larura sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya jingina ta dangane da shin ta rike kwanakin da take yin haila kafin wannan larura ta same ta kafin larurar duk wannan ta jinin istihaba ta same ta tana yin jinin hailata na kwanaki 6 misali da wannan larura ta same ta duk sanda wata ya kama sai ta zauna gurgudan kwana 6 ranan na 6 din nan in ainihin rana ta faɗi sai ta wanka ta ci gaba da ibada wannan jini ba zai cutar da ita ba tunda ya zama na larura ne idan ya zama wannan mata ba ta iya bambata kalar jinin hailata da na wannan larura ta istihaba kuma ya zama bata rike kwanakinta ba kafin wannan larura ta same ta sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya danganta ta ga mafi yawancin yadda mata sukan yi al'ada yace idan wata ya kama sai ta zauna kwana 6 ko kwana 7 sune za ta ainihin rinka yin a matsayin hailata bayan waɗannan kwanaki sauran kwanaki na wata sai ta ci gaba da ainihin yin akwai sune za ta ainihin rinka yin a matsayin hailata bayan waɗannan kwanaki sauran kwanaki na wata sai ta ci gaba da ainihin yin sallah tana yin azumi wannan jini ba zai cutar da ita ba don an samu cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ummu habiba sai da ta shekara 7 jini yana zubar mata saboda haka wannan larura ta kan faru tare da cewa wannan larura ta kan faru kamar yadda muka faɗi ta hanyar aljaniya sakata kuma ta kan faru ainihin ta hanyar tabi'a kowace addinin musulunci ya zo da ainihin yadda ake magani hakan ta insha Allah. In bayani ya kama yadda yake za mu kai ga bayanai akan ainihin sihiri da waɗannan abubuwa, duk za a zo a bayyana wa jama'a yadda ake maganin waɗannan matsaloli insha Allah. Ba sai ka je wurin boka ba ko dan bori ya raba ka da imaninka. Sannan yana daga cikin muguntar da shedan yakan yi wa mutum, yakan samu tarayya da shi a wajen ainihin iyalin shi ko a wajen cin abincinka ko wajen shan wani abu. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk sanda ka zo zaka kwanta da matarka, da a ce zaka ce bismillah Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana, Allah ka raba mu daga shedan shedan kuma ka raba arzikin da zaka ba mu na da, ka raba shi da ainihin sharrin shedan. Ma'aikacin Allah ya kaddara za a samu da a wannan saduwa, shedan ba zai cutar da shi ba. Akwai bawan Allah da aka zo ana yi mishi karatu aljani ya bige shi yana magana yace duk sanda wannan mutum yazo zai sadu da matar shi matakar bai wannan addu'a ba tare suke saduwa da ainihin wannan miji da matar, sai ainihin ma'ana sai su musharaka sai su tarayya wajen shi yazo yana saduwa da matar shi ma kuma yana saduwa da ita. Kaga gaskiyar abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi, ma'ana lokacin da kazo saduwa da matarka kuna tarayya da shedan wajen saduwa da matarka, zaka yi mamaki in ka haifi dai maka dukan tsiya, zaka yi mamaki abu mamaki saboda rabi naka ne rabi na Iblis. Allah ya kiyaye. Saboda haka mazaje sai ya kokari a haddace wannan addu'a ko al-Imam al-Bukhari ya ruwaito ta. To wannan shine ainihin kadan daga cikin bayanai akan cutarwar da shedani yakan ainihin yi wa dan Adam. Bayani na ƙarshe da zamu cike anan shine massu shaytani lil insani, shin ko gaskiya ne shedan yakan shafi mutum ko gaskiya ne shedan yakan shiga jikin mutum? Amma matsalar da ta damu mutane kenan, shedani yakan shiga jikin mutum yayi magana a bakin shi, yakan shafi mutum ya kwantar da shi rashin lafiya, ko kuwa wannan matsala ita ce ainihin matsalar da zani magana akai, don yana daga cikin cutarwar da ainihin shedan yakan ainihin yi wa mutum. A dangane da wannan matsala din, tare da cewa Allah madaukakin sarki da Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin shi sahihi sun yi bayani dalla dalla dangane da wannan matsala yadda yake kusan ma ya wayi gari kamar ba a neman sharhi, amma bari mu ji abin da wani babban malami yake faɗi, Al-Sheikh Abul Hassan Al-Ash'ari, wanda yake shine shugaban masu bin ainihin aqida Asha'ira. Wannan babban malami yana da kyau mu amfani da wannan dama don mu kawo kadan daga cikin tarihin shi. Wannan malami an haifi ya rasu a ainihin hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama tana da shekara 320 da wani abu kamar da malaman tarihi suka bayyana. In ka lissafa za ka samu yau shekarar shi ya kai kamar 1100 da rasuwa da wani abu akai. Wannan malami Abul Hassan Al-Ash'ari a lokacin da ya taso a cikin aqida ta Mu'tazilanci. Mu'tazila su ne suke ainihin musun wasu abubuwa waɗanda al'umman musulunci sun haɗu a kansu, suke ƙarya ne babu wani ceto da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi, Annabi Isa ba zai dawo ƙarshen duniya ba, ya juju wa majuju ba za su ainihin fito ƙarshen duniya ba, su ainihin ƙaryata nassin kai tsaye ko kuma su yi mishi ta'awili. Yana daga cikin abin da suka yi ta'awili, Mu'tazila suka ce ba za a ga Allah ba koda a ranar alkiyama, mu'minai suka ce wai mu'minai ba za su ga Allah ba koda a ranar alkiyama, tare da cewa Al-Qur'ani ya tabbatar mana da haka yana cewa wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, wasu fusaku a wannan rana suna cikin ainihin farin ciki da annashuwa saboda za su samu ganin Allah mai rahama ubangijinsu. Ga wani babban malami wanda yake ba Mu'tazila ne kuma yake tafsirin Al-Qur'ani, ta iya yiwuwa kace to me yake dangane da tafsirin wannan aya da yazo, shine Al-Imam Mahmud Az-Zamakhshari. Az-Zamakhshari da yazo tafsirin wannan aya da yake ba Mu'tazila ne sai ya ta'awilin ta, don ayar qarara ta nuna cewa za a ga Allah, ila rabbiha nazira, za su kalli ubangijinsu a yaushe, a ranar alkiyama. Da Zamakhshari yazo sai ya ce wannan ila mufradi ne na ala'i, ila rabbiha nazira, ai suna masu sauraron ni'imomin ubangijinsu. ba fassara ta wai kenan ace za su ga ubangijinsu ba sai ta'awili saboda ya san lugar arabiya ya san abubuwa ga sunan to shine sai yayi ainihin ta'awilin wannan wai wannan ila din ba harafi ne wanda yake na jarraba amma mufradi ne na ala'i fabi ayi ala'i rabbikuma tukadziban ai ila rabbiha nazira ai wasu fuskoki a ranar alkiyama suna cikin ni'ima saboda suna sauraron ni'imomin ubangijinsu su zo musu haka yayi ta'awilin wannan aya wannan kuskure ne shi yasa malam mai badu'ul amali ya musu raddi yace yarahul mu'minuna bighairi kayfin wa tashbihin wa darbin min mithali fayansawna an-na'ima idha ra'awhu fayaqsurana ahla al-i'tizali yace mu'minai insha Allah ta'ala za su ga Allah a ranar alkiyama amma ba tare da an siffanta maka cewa ga iri kaza ga kama kaza a nan duniya ba yace amma yana cikin aqidar mu ahlus sunna cewa za a ga Allah a ranar alkiyama yace idan mu'mine suka ga Allah a ranar alkiyama duk wata ni'ima da suke ciki sai su manta da ita yace ya ku mu'tazilawa da kuka ce ba za a ga Allah ba kun yi asara ku ne ba za ku ga Allah ba amma mu insha Allah sai mun ganshi sannan hadisi ya zo sahihi cikin sahihul bukhari da sauran littattafai sahabbai wata rana suna zaune da annabi sallallahu alaihi wasallama da daddare farin wata ya fito ranar 14 ga wata sai suka ce ya manzon Allah hal nara rabbana yawmal qiyama zai yi mu ga ubangijinmu a ranar alkiyama sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace shin kuna turereniya wajen ganin wannan wata din ma'ana wata ranar da yake 14 ko 15 ga wata kuna turereniya wajen ganin shi duk inda kake ai kana zauna ko kana tsaye zaka ganshi ko ba sai ka tunkuda wannan ka ce ka kare mini ba suka ce haka abin yake muna ganin farin wata kai tsaye ba tare da sai mun yi turereniya ba yace to haka al'amarin yake haka za ku ga Allah anan abin da muke jawo hankalin mutane shine wannan tashbihur ru'ya bil ru'ya ne la tashbihul mar'i bil mar'i a cikin ka'ida ta balagha ana kamanta maka ganin ne yadda kaga kake daga kai ka kalli farin wata haka haka za ka daga kai ka kalli ainihin Allah a ranar alkiyama ba wai ana siffanta cewa Allah ne farin watan ba kamar yadda ɗan shi'a na ji wani ainihin abin da yake cewa kenan yace wai Bukhari ya ruwaito hadisi an ce wai Allah farin wata ne idan kana son ka san menene ma'anar sahihul Bukhari sai ka tafi wurin malaman ahlus sunna su ne za su baka ma'anar shi amma ba ka dauke shi ba Hausa wannan baka iya ta yadda ya kamata ba balle Larabci kace zaka fassara sahihul Bukhari a haka wannan tashbihur ru'ya bil ru'ya la tashbihul mar'i bil mar'i ana kamanta ganin ne ba ana kamanta Allah da cewa Allah farin wata bane ko kamar farin wata domin wabil misali tattabihul ashiya duk abin da ake buga maka misali ka fi gane shi da wuri ina fatan mun gane wannan to Abul Hasan al-Ash'ari ya taso a cikin wannan aqida ta Mu'tazila tun yana karami malamin shi Abu Ali al-Jubba'i yake karantar da shi har sai da ya kai shekaru 40 shi ma yanzu ya fara kafuwa kenan ya zama babban malami hankali ya hadu gare shi sai yayi wa malamin wasu tambayoyi guda uku a cikin wannan aqida sai malamin ya kasa amsa waɗannan tambayoyi da ya kasa amsa waɗannan tambayoyi daga lokacin sai Abul Hasan al-Ash'ari ya fara shakka akan wannan abu da yake ciki ya kwanta bacci sai mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a mafarki sai ya ce ya manzon Allah al'amura sun rikice mini sai manzon Allah ya ce da shi alayka bi sunnati kai dai ka bi sunnata sai ga manzon sai bai ga manzon Allah ba kuma sai farka a firgice ya ce sai ya alwala ya salla raka'a biyu ya daga hannu ya roki Allah Allah ka shiryar da ni abin da yake daidai yana nan a irin wannan halin sai Allah ya cire shi daga wannan aqida ta mu'tazilanci da Allah ya cire shi daga aqida ta mu'tazilanci sai ya dawo sai kuma ya karatu wurin su Muhammad ibn Kullab da yazo ya karatu a wurin su a da mu'tazila ba su yadda da kowace sifa cikin sifofin Allah ba ba su yadda a ce Allah na ji ba Allah na gani Allah na da hannu Allah na da kafa duk waɗannan sifofin gaba daya mu'tazila sun yi inkarin su ba su yadda da su ba to yanzu da a Abul Hasan al-Ash'ari ya dawo ya karatu a wurin wannan malami Ibn Kullab sai ya samu aqida dangane da yadda
da as-sifatu as-sab'a as-sam'u wal-basru wal-qudra wal-irada wa ghayriha ya yadda da cewa Allah na ji Allah na gani Allah na da iko da waɗannan siffofi guda bakwai yana nan zaune a wannan hali ya zama ahlus sunna ga mu'tazila ya ne musu raddi suna jin zafi amma a wurin ahlus sunna sosai waɗanda ake kira ahlus sunna har yanzu Abul Hasan al-Ash'ari da sauran shi saboda akwai wasu sifat kuma al-khabariya kokolon shi ta kasa daukar su kamar a ce Allah na da hannu Allah na da kafa Allah na da ido da makamantan waɗannan al'amura ahlus sunna yana cikin aqida su duk sun yarda Allah na da waɗannan abubuwa ba tare da sun ce kafar Allah iri kaza ba ba tare da sun ƙaryata ba ba tare da sun ce idan Allah iri kaza ba sun ce tunda Allah yake yana da ido mun yarda yana da ido ina aka samu wannan a cikin alqur'ani Allah ya ce tajri bi ayunina jirgin ruwan annabi Nuhu yana gudu bi ayunina akan idanmu ashe Allah na da ido yaya idan yake sai ahlus sunna sai Allah bai sifanta mana ba mu san yadda yake ba arrahmanu ala al'arshi sawa Allah mai rahama ya daidaito akan al'arshi sai ahlus sunna sai mun yarda Allah ya daidaito akan al'arshi yaya yayi daidaituwar ba mu sani ba amma mun yarda shi yasa Imam Malik Imam Darul Hijra yana karantawa wata rana yana fassara wannan aya sai wani yazo yace mishi hakarmaka Allah kace Allah ya daidaito akan al'arshi yaya ya daidaito akan al'arshi ta kaka akai sai Imam Malik yace yadda dai da cewa Allah ya daidaito akan al'arshi wannan wajibi ne amma tambaya game da cewa yaya Allah ya daidaito akan al'arshi yace wannan bid'a ne yace ku fitar da wannan dan bid'a kai lalata min tunanin almajirai mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka yana daga ainihin cikin abinda Abul Hasan al-Ash'ari kokolon shi ta kasa fahimta ta kasa dauka a lokacin nan shine dangane da bayani akan sifatul khabariya irin waɗannan sifofi waɗanda kamar zaka ga ana kamanta Allah da wasu abubuwa ne amma ba ana kamanta Allah da wasu abubuwa bane to a lokacin nan sai Abul Hasan al-Ash'ari ya zama ahlus sunna in an danganta shi ga mu'tazila amma in an tuhu wurin ahlus sunna irin su Imam Ahmad ibn Hanbali har yanzu da sauran al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari yana nan zauna akan wannan abu sai da shekara 20 ya waye gari kenan yanzu yana kamar shekara 60 a duniya ya yadda da waɗannan sifofi guda bakwai sai Allah ya hada shi da almajiran al-Imam Ahmad Imam Ahlus Sunna wal Jama'a Imam Ahmad kuma kun san kowanne imami cikin limamai din nan akwai abin da ya kware game da shi ya kware wajen kare ainihin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin shi musamman matsala da ta taso dangane da khalqul qur'an shin qur'ani magana Allah ne wannan matsalar shekaru 2000 da suka wuce a musulunci ba ko ina zaka iya bude baki kace qur'ani magana Allah bane akwai inda in ka bude baki kace qur'ani magana Allah ne za a kashe ka sai dai kace qur'ani halitta ce cikin halittun Allah Imam Ahmad Allah ya tsara mishi yarda ya tafi akan cewa Qur'ani maganar Allah ne maganar Allah kuma ba a raba ta da ainihin sifa daga cikin sifofin Allah dan haka al-Qur'ani ba halitta bane don idan ka ce Qur'ani halitta ne to wata ran za a waye gari ka ce Allah shi ma halitta ne ba mahalicci bane don wannan muryatawa halitta ce tunda ni ma halitta ne to maganar Allah ba halitta bace tunda shi ma Allah ba halitta bane shi ma halicci ne to Imam Ahmad ya tsaya ya kare wannan mas'ala wanda ta sabbaba mishi ya sha wahala fiye da yadda kake tsammani an buge shi an saka shi a kurkuku haka shi ma al-Imam Shafi'i har lokaci ya kai da aka hada su aka kulle su a kurkuku akai musu iyakar azaba ran nan sai aka fito da su aka ce ko kuna da jawabi Imam Shafi'i da yaji duka yayi duka sai ya ce akwai magana me maganarka zaka yadda cewa alqur'ani ba magana Allah bane halitta ne cikin halittun Allah sai Imam Shafi'i sai ya ta'awili yace da at-taura da injila da zabura da suhufu Ibrahim wa Musa da alqur'ani sai yace hadhihi al-khamsa kulluha makhluqa sai yace waɗannan guda biyar dukkan su halitta ne zaka ce tafi Allah ya soka su abinda suke tunani waɗannan littattafan shi kuma waɗannan yatsin yake nufi Imam Shafi'i ya waske
ya zamu kanshi ya tafi gida sai dai zauna lafiya ai wata ran sai kai ta'awuni zaka zauna lafiya da amin Imam Ahmad aka ce kana da jawabi ya kalli dama da hagu dan dinni ake saurare in yi ta'awili har duniya ta tashi aje ana bada labari yace a muna nan aka ce baka da kuma kenan aka je aka dake shi aka koma da shi kurkuku haka ya zauna har sai da Allah ya dauki ran wannan sarki sai Allah ya kaddare dan wannan sarki yana da kyakkyawar aqida dangane da alqur'ani sai ya je sa aka fito da al-Imam Ahmad Imam Ahmad yana zauna a gida sai aka aika mishi da dinari dubunnai kudi aka ce gashi Allah bai ya aika maka ya ce da Allah a dan jajije a shamiya sai ya ce hazihi ashaddu min tilka yace wannan bala'in yafi wancan da muka fito gwamnati ta baka kudi ka karba kana malami ce wannan bala'in yafi wancan ai ba a toshe bakinka ne ko bakinka zai mai kone kuma ya surutu Imam Ahmad kenan Imam Ahmad Ibn Hanbali to ya shahara sai ake mishi kirari da cewa Imam Ahli Sunna wal Jama'a limamin Ahli Sunna da sauran jama'an musulmi kamar yadda Imam Malik ake mishi kirari da cewa Imam Malik Imam Darul Hijra har anai wa Imam Malik take da cewa la yufta wa malikun fil madina mas'ala ce ta faru duk wani malami da ke Madina sai da ta girgiza shi ya rasa hujja akan shi ya rasa alittafi Imam Malik ya warware mas'alar da ka wace mas'ala ce Imam Malik yana zauna a gidan shi aka zo aka ce ga wata mata can ta ne wa gawa wanka amma hannun mawanki ya makale a farjin gawar anya a cire kuma an rasa yadda za a yi Imam Malik yace aje a rikito su a kawo su kenan sai a cicciko su a baro ko a kura ko zaka je aka cicciko su aka kawo su gaban Imam Malik Imam Malik yace ke mawanki ya zan yi miki tambaya tsakaninki da Allah lokacin da kike wankan gawan nan baki faɗi wata kalma ba tace tsakani da Allah ina cikin yi mata wannan wanka da nazo sai na bugi farjin nace da wahala wannan farji da yizu na ba sai hannuna ya makale Imam Malik yace kin ji laifin da kika kina Allah ya kama ki ba ta da baki balle ta kare kanta balle ta nemi haƙƙinta dan haka Allah ya ainihin manne hannunki a jikin farjinta to Imam Malik ya gano sirrin matsala ko to yaya za a yi kuma hannun ya rabu da wannan gawa da makaki na sai Imam Malik ya ce abinda za a yi shine a yi mata bulala 80 ta kazafi aka kwantar da ita ana yi mata bulala ta 80 tana cika hannu yana rabuwa da farjin wannan mata daga wannan rana ake wa Imam Malik taki da cewa la yufta wa malikun fil madina daga yau babu mai sauran bada fatawa matukan malikuna madina kaɗan kenan cikin darajojin Imam Malik sai ka je ka ɗauki littafin da Ibn Abdul Barri An-Numari ya rubuta dangane da tarihin al-Imam Malik ya sa mishi ainihin al-intiqa fi fada'il al-thalathah al-fuqaha yana tarihin Imam Malik da Imam Shafi'i da al-Imam Abu Hanifa in ka je ka samu zaka ga cikakken tarihin Imam Malik inda yake da wahala ka samu tarihin Imam Malik inda zaka gamsu kamar wannan littafi to Imam Ahmad ya shahara shi kuma da wannan kirari ane mishi cewa Imam Ahli Sunna saboda waccan wahala da ya sha dangane da kare sunna to sai mu dawo cikin maganar mu dangane da Abul Hasan Al-Ash'ari Abul Hasan Al-Ash'ari yana zaune a wannan hali a yayar da waɗannan sifatu saba'a sai ya hadu da almajiran Imam Ahmad sai suka karantar da shi kitabu sunna na Imam Ahmad da suka karantar da shi wannan littafi yanzu sai ya zama ya samu cikakkiyar sunna a hannun shi to shine sai ya shiga tsaka yayi kwana 40 in ba sallah ba babu abin da ke fito da shi da ya fito sai ya zo ya hau kan minbari ranar juma'a ya ce wanda ya sanni ya ƙara sani na wanda bai sanni ba ya sanni ni ne Abul Hasan Al-Ash'ari wanda ash'ar da na yi mu'tazilanci na zo na bari yanzu na zo na kama wata hanya yau shekara ta 20 ya ce wannan hanya da na kama na fita na tuɓe ta kamar yadda na tuɓe alkyabban nan sai tuɓe alkyabban da ke jikin shi sai ya ajiye ta ya ce yanzu duk wanda ke son ya ga aqidata da ni da sauran ahlus sunna wal jama'a sai gabatar da ainihin littattafai guda uku
da maqalatul islamiyyin waqtilaf al-musallin da kuma al-lum'u al-saghir da al-lum'u al-kabir da wannan littafi al-ibana an usul al-diyana shi kadai na taho da shi saboda shi ne zan yi hujja da shi annan zan jawo hankalin mutanen mu akan su dage su nemi wannan littafi da sauran littattafan al-imam abul hasan al-ash'ari annan ne za ku ga tantagari aqida ash'ariyawa don wannan aqida da aka zo aka ban mu da ita ana cewa ash'ariyawa to wallahi imam ahmad imam abul hasan ya batta gashi a cikin wannan littafi yayi bayani akai sannan ka je ka karanta littafin ad-dibajul muzahhab fi ma'rifati ayanil mazhab na ibn farhul al-ya'muri al-maliki ba maliki ne ya kawo tarihin malaman malikiya a ciki yace abul hasan al-ash'ari ya bar wannan aqida mai risala shi ma yana daga cikin malaman da suka tabbatar da cewa abul hasan al-ash'ari ya bar wannan aqida ta ash'ariyawa shine wannan tauhidi da ake karantawa na ilmul kalam kaiwa wannan magana za ta yi nauyi ga mutane amma abinda kullun nake cewa in kun ji magana ta yi muku nauyi littattafan nan da aka faɗi kaje kai nazarin su kaje kai nazarin su shi yasa wannan aqida ta ash'ariyya da ake karantawa da wannan ilimi na kalam da ake karantawa kuskure ne kamar yadda malaman da suka ainihin kago shi suka faɗi Abdul Malik ibn al-Juwayri da al-Imam al-Ghazali da Shahrusatani da sauran malamai waɗanda suka ainihin kago waɗannan ilmomi sun dawo sun yi nadama akan waɗannan ilmomi al-Imam al-Ghazali alok Allah ya gafarta Imam al-Ghazali Imam al-Ghazali yana da tsoron Allah fiye da yadda kake tsammani duk rayuwar shi da ya tsare ya tsare ta a cikin wannan ainihin rayuwa ta wannan ilimi na kalam da falsafa da mantik da sauransu yana saura kwanaki 10 zai rasu sai Allah ya fahimtar da shi wannan abu da yake ba daidai bane sai marmaza sai rubuta littafi ilja'ul awam an ilmil kalam jawo linzamin jahilai game da ilmul kalam yace ku dena yace duk sun gwada irin wannan hanyoyi ta ilmul kalam yace sun ga cewa babu wata hanya wadda take daidai sai hanya alqur'ani da hadisi sa'annan yazo ya ainihin yi littafi wanda ya bayyana ainihin cewa duk irin aqidojin da ya rubuta cikin littafin shi Ihya Ulumuddin ya barranta daga ainihin irin waɗannan aqidoji karshe al-Imam al-Ghazali ya mutu sahih al-Bukhari yana rungume a kirjin shi haka yace shi yanzu hadisin manzon Allah kadai yake karantawa sai al-Qur'ani anan yake ciro addinin shi saboda haka aka je aka same shi gawar shi yana rungume da sahih al-Bukhari haka a kirjin shi Allah ya gafarta al-Imam al-Ghazali Abdul Malik ibn al-Juwayni wanda ya littafin al-Waraqat yana daga cikin malaman da suka rubutu akan wannan ilimi na kalam da falsafa da sauransu har yana da littafi al-kafiyatu fil jadal duk akan irin waɗannan ainihin ilmomi amma ƙarshen rayuwar shi sai da yazo yana nadama ya tuba ya koma ga Allah haka su Shahrusatani da makamantansu to dan haka abinda yake wajibi akan mu musamman mu musulmi wannan ƙasa da muka tashi mutane suna danganta kansu ga Abul Hasan al-Ash'ari sai mu je mu binciki wacce aqida ce Abul Hasan al-Ash'ari ya mutu akan ta ita ce wannan aqida ga littafin shi nazo da shi al-ibana an usulid diyana to daga ciki ne zan dauko mana abinda Abul Hasan al-Ash'ari ya faɗi ita ce mas'alar mu wanda yake duk ita ta jawo shimfiɗa akan wannan bayani shin ko gaskiya ne sheidani yakan shafi mutum ko gaskiya ne sheidani yakan mace mutum ga abinda Abul Hasan ya faɗi a cikin wannan littafi shafi na 63 faqara ta 46 yace wa anna ash-shaytana yuwaswisu lil insani yace yana cikin aqidar mu ahlus sunna cewa sheidan yakan sawa mutum waswasi wayushakkikuhu kuma yakan sa mishi shakka wayatakhabbathu kuma sheidan yakan shiga cikin mutum ya make shi mahallin shahid kenan Abul Hasan al-Ash'ari da al-qalamin shi yake rubuta wannan yace wayatakhabbathu kuma sheidan yakan shiga cikin mutum ya make shi khilafan li qawli al-mu'tazila wal jahmiya sabanin maganar da mu'tazila da jahmiya suka yi su ma jahmiya wani bangare ne daga cikin bangarorin yan bid'a waɗanda suke musu wasu sifofi daga cikin sifofin Allah to ashe kaga kai musulmi ahlus sunna da kazo kake musu dangane da cewa ya za ai a ce wai aljani zai shiga cikin mutum ga Abul Hasan al-Ash'ari wanda mai wa kana danganta kanka gare shi gashi yana tabbatar maka da haka kuma yace maka wannan aqidar da kake neman ka shige ta fa aqida ce ta mu'tazila da ainihin jahmiya
kowa ya zauna inda yake, kowa ba a ce kowa ya mike ba, ba a ce kowa ya mike ba. Malam Samuri ka zauna, zauna kowa ya zauna inda yake, kowa ya zauna inda yake. Dama mun faɗa muku tun farkon wannan muhadara, muka ce babu mamaki aljanu aka zo ana magana akan su, in kana da larura ba mamaki su make ka. Saboda haka muka ce in haka ta faru kowa ya zauna inda yake. Kowa ya zauna inda yake.